Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sir Phil Hashin Gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau Asabar da La'asar ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sauka a birnin Abuja bayan da ya kwashe sama da kwanaki 100 yana jinya a London. Za ku ji yadda 'yan Najeriya suka tarye shugaban. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa, sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma Abuja, babban birnin tarayyar kasar, bayan dogo jinya a London, inda ya yi jinyar wata cuta da ba a bayyana ba. Ya bar kasar tun ranar 7 ga watan Mayu, kuma tuni waɗansu 'yan Najeriya suka fara kira da ya koma bakin aiki ko kuma ya sauka daga karagar mulki. Magoya bayansa sun yi layi bisa tituna kan hanyar tashar jirgin sama, yayin da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo, wanda yake riƙon muƙamin shugaban ƙasa, ya je tarbar Buhari a tashar jirgin sama. Shugaba Buhari ya fara tafiya jinya Burtaniya ne a watan Janairu, inda ya zauna na kusan watanni 2 kafin ya koma gida a watan Maris, ya kuma sake tafiya jinya a watan Mayu. A lokacin da yake jinya, shugaba Buhari ya ba mataimakinsa Yemi Osinbajo ikon gudanar da harkokin mulki. A farkon makon nan, masu zanga-zanga suka gudanar da gangami a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, dauke da kwalaye da ke cewa ka dawo ko kuma ka yi murabus. An kuma gudanar da irin wannan gangami a birnin Eko. Ranar Talata, magoya bayan Buhari suka yi fito da waɗansu masu zanga-zanga a wata kasuwa da ke Abuja, bisa ga rahotannin kafofin sadarwar Najeriya. Sanarwar da aka bayar ta dawowar Buhari ta kuma ce shugaban ƙasar zai yi jawabi ga ƙasa ranar Litinin da safe. 'Yan sanda a ƙasar Finland sun ce ana gudanar da binciken wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a jiya Juma'a, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 aƙalla 6 kuma suka ji raunuka a birnin da ke kudu maso gabashin ƙasar. 'Yan sanda sun fitar da sanarwa yau Asabar cewa da farko an ɗauki lamarin a matsayin kisan kai, amma da dare aka ƙara samun bayanai da suke nuni da cewa shirin na ta'addanci ne. Maharin da 'yan sanda suka harba a kafa ɗan ƙasar Maroko ne ɗan shekaru 18, sai dai ba su yi wani ƙarin haske game da shi ko kuma bayyana sunansa ba. Yayin da duniya take bikin ranar tausayawa bil'adama, Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira da a daina kaiwa farin kaya da masu ayyukan jin ƙai hari waɗanda suke sadaukar da rayukansu domin tallafawa maza da mata da kuma ƙananan yara da yaƙi yake ritsawa da su. Ranar 9 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mummunan rashi. A ranar ne cikin shekara ta 2003 aka kai harin bom a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Bagadaza, babban birnin ƙasar Iraki. Aka kuma kashe jakadanta Sergio Vera de Melo da kuma waɗansu mutane 21. Shekaru 5 bayan aukuwar wannan lamarin, Majalisar ta zartar da ƙudurin ayyana ranar 19 ga watan Agusta ta kasance ranar da za a karrama ma'aikatan jin ƙai da suke sadaukar da rayukansu domin yi wa waɗansu hidima. Domin tunawa da wannan rana a bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta jawo hankali kan kaiwa ma'aikatan lafiya da kuma cibiyoyin aikin jinya hari da kuma illar hakan ga al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan hare-hare 302 da suka janyo asarar rayukan mutane 418 bana, galibi a ƙasar Siriya. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fadar White House Stephen Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaƙi, yayin da ya koma kamfanin watsa labarai da yake aiki Breitbart, wanda yake buga matsayin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya, inda yake shugabanci kafin shiga yaƙin neman zaben Trump da kuma gwamnatin shugaban ƙasar. Bannon ya bayyana a hirarsa da mujallar Bloomberg 'yan sa'o'i bayan ɓullar labarin cewa zai bar aiki a matsayin mashawarci wanda ya fi janyo rigima. A hirarsa da mujallar, Bannon ya ce idan akwai wata tababa, bari in bayyana karara cewa zan bar fadar White House in yi wa Trump yaƙi da abokan hamayyarsa a majalisa da kafofin sadarwa da kuma cibiyoyin kasuwancin Amurka. Bannon ya kuma hira da wata majallar da ake kira Weekly Standard jiya Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ne ɗan Najeriya suka tare shugaban Muhammadu Buhari bayan da ya dawo daga jinya a birnin London. Ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya daga Abuja.
Alhaji Baba ya sauko Allahin Allah. Ka ga jirginsa da idonka. Ga jirginsa yanzu ga ina gaban jirginsa ya baba.
Ya kike ji a ranka yanzu.
Ga sojoji na ta fare ji baba. Ni kan farko abin da na fara da shi cewa ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar har sau uku.
A to yau ba jihadi kabi da ba zaka kama kabara.
Ai wallahi wannan Alhaji daidai yake da jihadi Allahin Allah. Saboda wannan kyauta ne da kuma baiwa ne na Ubangiji, ya Ubangijin Allah mun kara gode masa. Ni yadda zuma ruwa a kasa isha saboda farin ciki yau.
Yadda magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suke murna bayan jirginsa ya sauka filin saukan jiragen sama na Abuja nan da Azukwe daidai karfe 4:35 na yamma agogon Najeriya. Shugaban kungiyar matasan Najeriya Comrade Murtala Kabir Garba ya jagoranci ɗaruruwan matasa don wannan tarbar.
Kowa yana cikin farin ciki, maza da mata, yara da dattijai daga Najeriya gabaki ɗaya. Yau muna airport.
Abdullahi, me kuke so ku ga shugaban idan ya zo ya zauna a office? Me kuke so ku ga ya fara yi?
Hakikanin gaskiya dama akwai alkawarin da ya mana, ya yi wani gefen kuma bai yi wani gefen ba. Ina daga cikin abun da za mu kira sa matsayinsa na shugaban ƙasa ya zo ya ci gaba da harkan da yake yi na fada da rashawa da kuma harkan Boko Haram da duk wani abu dai na harkan da ya ci ama ƙasa cin baya, kuma ya ba mu aiki. Mun fi miliyon ɗaya dai a nan dai, maza da mata da TJ, yara ƙanana from all over the state.
Murtala, ka iya lissafi kuwa, kai ka san iya girman filin da mutum miliyon ɗaya za su iya zama kuwa?
Ai, a wajen ma na ce maka ma bai, wajen da na ga maka ma bai abun nan ba, na ce maka we more than 1 million a nan.
Tsakiyar garin Abuja ya kaure da murna daga magoya bayan shugaban. Sani Tahir ɗan jarida ne da ya ga yadda abun ya faru.
Na fito daga wajen gari wanda ke gidana yake, domin in shigo in nufi babban filin jirgin sama da na Dr. Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, amma hakan fa haƙabar cimin ruwa ba, saboda tun kafin in je City Gate nake ganin cincirindo da jerin gwanon motoci da wanda suke ƙasa da wanda suke kan irin ababen hawa, wato na 'yan kama, wato a ce jaki ko wani dokin kara ko wani abu, saboda gudun murnan cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya rada shi cikin ƙoshin lafiya.
A hasashen yanayin halin Buhari, me kake jin zai yi ne in ya zo yin jawabi?
Dole ne ya sake zama, ya sake waiwaye, akwai abubuwan gyara da zai kamata ya gyara. Har yau talakan Najeriya fa shi Allah ya sa masa Buhari ne, amma wahalan tana jikinsa. Dole ne ya zauna ya ga hanyar da zai yi na ganin cewa ya cire wa talaka wannan azaba da yake fama da ita. Dole ne ya fuskanci wasu daga cikin ma'aikatansa, ma'ana akwai 'yan angulu da kan zabo.
Bayan shigarsa ofis zuwa Litinin, ana sa ran shugaban zai jawabi ga 'yan Najeriya kan jinyar da ta zaunar da shi a London fiye da kwana 100, da yiwuwar irin abubuwan da gwamnatinsa za ta tunkara a sauran wa'adinta wata 10-15 da kwana 12 cif. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Ali za ta kawo mana.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To, kamar yadda kuka sani, yanzu haka Hafsa mayakan Najeriya suna Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya domin ci gaba da ƙara zagi dantse wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Hafsoshin mayakan Najeriya dai sun ƙaura zuwa jihar Borno bisa umarnin muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo. To, shin ya jama'a, musamman mazauna yankin, za su taimaka wa jami'an tsaro wajen wannan fafutuka domin a samu zaman lafiya? Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya samu mana ra'ayin jama'a kamar haka, waɗanda suke zaune a yankin na Maiduguri.
Assalamu alaikum. Sunana dai Dan Lami Aisha. Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwansu nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye. Na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinka ba su bayanai, ko da a ce sun ga wasu abin nan ɗin da ba su fahimce shi ba, wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba, su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya. Sannan na biyu, su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a, domin ka san a baya an samu matsaloli sosai wanda su jami'an tsaron sukan ɗan irin buɗe idanu, mutane sukan tsoro su kawo bayanai su ba su bayanai yadda ya kamata. To wannan dai ina ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa wa su wayannan shugabannin sojoji don a samu karkaɗe burbuɗin wayannan 'yan Boko Haram da suka rage.
Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good, za mu ce zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu 'yan kunar bakin wake sun zo kusa da garin Kwandiga nan, sun shiga IDP camp din nan har sun yi tada bomai sun dan kashe wasu. Amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din. Jiya ma sun yi repelling attack din, kuma nan dai jejin dajinan Maiduguri hakan nan za ka ji minti biyu uku haka za ka ji jirage suna tashi suna zuwa. Kuma mutanen Maiduguri dai are very vigilant yanzu, sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yadda da shi ba. Immediately ana informing ɗin sojojin, sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu. Immediately za ka ga jiragen yaƙin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin. Gaskiya a yanzu dai alhamdulillahi zuwansu service kids ɗin zuwansu Maiduguri dai gaskiya mun ɗan samu cigaba sosai, kuma effort ɗinsu gaskiya is intensifying sosai sosai. Ana ba su haɗin kai ɗan in mutanen Borobo su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai. Ana ba su haɗin kai sosai. Ko yanzu haka ɗazunan da muka ga wani da ba mu yadda da shi ba, muka kira hotline ɗin sojojin muka gaya musu. Daga baya da aka kama aka bincike mu, yaron ashe ɗan yana da taɓin hankali ne. So mutane sun ba su haɗin kai sosai, kuma mutanenmu da ake kiran su ƙato da gora 'yan civilian JTF suna ƙoƙari sosai, so ma they are very vigilant. Daga zarar sun ga wani abu kafin sojojin su zo ma, su ma za su zo wurin a fara bincike ma kafin sojojin su isa wurin.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Kareem Muhammad, ina nan daga cikin birnin Maiduguri a Dambuwa Road, Borno State. Alhamdulillah, inda muke ba su haɗin kai dan a kowane irin muka ga muka fahimci wani unusual movement irin dai ba a gane wani tafiyar wani mutum ba, ko da mutumin da ba a gane fuskan shi ba, koko an lura da shi alaman sabbi kama da irin mutane wanda yake zaune a cikin gari ba. So a wannan lokacin za mu yunkura mu ga mun iso duk inda jami'an tsaro suke. In ba mu iya muka iso ba, muna da layukansu, mukan iya kira su mu sanar da su, kuma dukka a duk lokacin da muka sanar da su a duk abin da muka faɗa, wallahi alhamdulillah sukan zo wurin, kuma sukan tabbatar da komai sai da sun tabbatar da komai, sannan za su bar wajen. In mana abin na yin magance abin ne za su maganta abin, kuma ko da abin na bincike ne za su bincika su ga sun ga kwakwam ɗin abin. Alhamdulillah yanzu dai zuwansu nan fi sabilillah, ɗan mutum da yana cikin Maiduguri dai kan har ma ɗan ba dai mutum zai yi bacci ba wani maganin bacci zai sha ba, zai ji cikin daren nan cikin dare har gari ya waye za ka ji jirgi a kowane lokaci za ka ji jirgi yana ta yawo a cikin abin nan birnin Maiduguri da kewayenta. Kuma kamar yadda ɗan uwana ya faɗa, kamar jiya inda ake wannan harbe-harbe, wallahi ina gaya maka yaran nan tun da wuri da aka ji labarin su, ina gaya maka bakin duk garin nan kowa mutanen da suke kusa da bakin gari kowa yana nan tsaye da idonsa, ta ina ne zai ga wani mutum da ba a ga irin ba a gane mishi ba a dan a sanar da jami'an tsaro. Kuma kowa ya zauna idonsa buɗe, hankali yana nan a zaune, kowa ya kwana yana zaune yana raye don a bada cikakken bayani dan a samu ai aiki a tabbatar da zaman lafiya a ga abinnin Maiduguri da kewansa da kuma na Borno state da baki daya.
Zuna na Abdulkadir Abdullahi. To assalamu alaikum, har kullum dai kaman yadda dai nake faɗi hanyoyin da zamu bawa su wayannan jami'an tsaro da aka turo su na hafsoshin sojoji zuwa Maiduguri. A hanya ta farko dai ita ce mu mutanen Borno da kewaye da ma kuma har sauran jihohi da abin ya shafa mu ba su bayanai wanda za su iya taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. Misali kaman duk wani motsi ko kuma wata fuska da ka ganta ba kowa inda kake, domin kusan duk yanzu mutanen Maiduguri ko da a ce masallatai ne, duk inda ake sallah mutane sun san adadin jama'a da suke sallah da su, in ba ko fuska ta zo musu sun san cewa wannan ba ko fuska ce. Saboda haka akwai ma sauran jami'ai wanda ba ma masu na sojoji ba, kamar ƴan ƙato da gora da kuma sauran dai wanda suke taimakawa, suna nan sun sa ido sosai ganin duk wani bakuwar fuska da za ta shigo cikin al'umma domin su sanar da wayannan sojoji. Kuma akwai layukan da sojojin suka raba, sannan kuma akwai su komandoji da suke sector wanda su sun nuna ma ga inda suke kai tsaye za a iya zuwa a tuntuɓe su, su kuma abu ya faru nan take za su turo jami'ansu a zo a tabbatar cewa an magance wannan matsala da aka kai musu. Akasari dai wayannan ƴan ta'adda daga cikin dazika suke, domin a cikin gari din ba za a ce babu ba. Akwai birbiɗi wanda sun ɗan saje cikin jama'a da ɗaiɗaiku, amma mafiya yawansu daga dazika suke ɓullowa sanadiyar ko barin wuta da sojojin suke musu da sauransu. Wasu suke shigowa gari, musamman mata, matan ma kuma matasa ba tsofi ba, ake shirya musu ba mabomai a jikinsu domin su zo su shigo cikin al'umma, domin su sukan iya shiga gidajen kowa, domin mace za ta iya shiga gida ba tare da ta sallama da masu gidan ba. To gaskiya dai yawanci a dajika suke, ba wai muna tare da su a cikin birnin Maiduguri ba.
Idan kuka ga mata wacce ba ku gane mata ba, ga waɗannan jami'an wani mataki yanzu haka za ku iya ɗauka domin kare kanku?
Yawo, to mataki na farko dai idan muka ga matar da bamu gane kanta ba, mukan sa a dakatar da ita inda take karta shigo jama'a. Idan an yi mata wannan bayani muka ga tana motsawa tana shigowa da jama'a, to an san cewa lalle tana ɗauke da wani mummunan abu. To duk jama'a za su kauce, kafin nan kuma a sanar da jami'an tsaro a take su zo, su suka san kuma hanyoyin da suke bi da na'urarsu su gane cewa tana ɗauke da wannan shi bamabamai a jikinta. Wannan shi ne hanyoyin da jama'a suke bi.
Madalla, Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya Maiduguri da yankin zaman gabata.
A yi fatar gaisuwa ta wajen jummai.
Eh, za ta ji insha Allah, zan sanar da ita. Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta guniya, zama lahu lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta guniya. Abinda ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya, wanda ya taimaka ya samo mana waɗannan ra'ayi, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa duk wani abin da mutum zai yi sai da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. A huta lafiya.
A gaida mu yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabi daga Dattawa.
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabi daga Dattawa. Kamar yadda aka saba, ga Alhikaya da kaya bigen labarai a Najeriya a makon shudewa.
Mukaddashi shugaban Najeriya Bashir Bajo ya tura sabbin ministoci biyu sifin daga Kogi da daga Gombe, ma'aiku bayan 20 da aka samu. Zanga-zanga ma shugaba Buhari baya da martani ga masu kiran yayin Abus ga Esplus Soja.
Muna son abun mu haka. Insha sha Allah a tunan ci, muna son murshi a kai saman koriya haka nan da ran sabar shi.
Saboda haka in ma zai kai wata kana 180 ne, ba kwana 90 ba. To mu gaskiya ina ganin bai saba wa kun tsarin mulki ba.
Kungiyar malamai jami'a ta hauka yarin aiki.
The set of trucks we have to be about 20 years next year age the major problem.
Bidda kai ta sai cikin 100 na manyan motocin Najeriya sun fi kara 20 da gerawa, inji shugaban hukumar kiyaye hadura Babu Oyeyemi. Yan Boko Haram sun kai su bin haraya kan duga da madagali, inda aka samu asarar rayuka. Cimar teku wasu sojojin ne suka yi kwantan bauna suka kashe 'yan ta'adda 10. Nasiru Adamu, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka to zuwa bari mu kada zauren mu daga bai daga tawon arewacin Najeriya. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya haka Saudiya, kuma Faransa Malado da Kano ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum. Musamman mutum da ranar da fata na Amurka, mutum Najeriya kuma inda Bahaushe ne da yake ina da wata diploma tare da ilimin alkhairi gare mu kuma dangane da halin da suke a yanzu wanda ne muke magana a yanzu muna nan karra maka da muke tare da dukkan al'adar da suka rubuta sa da bandar na duniya kuma kasancewar su gare daga coach irin haka a hanci daban-daban mutane daban-daban a matsayin daban na ayyuka kan ai kuma arziki da kuma mukami wanda Allah ya yi wa mutum dawa da shi ga shi na an je an kai wajen abu guda kuma inda ya kara baka sha'awa da mamaki shine wanda ka gani a wannan kasa ya zo ne da manufa guda manufar ita ce ya zo ne da manya da ubangiji da nan fara Allah da kuma samu rahmar ubangiji don haka wannan al'amari ne da ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa mai nuna ya yi koyi da shi ya zama mara darasi musamman mu a kasa Najeriya da inda aka iske wato mukan kyamaci juranmu da kuma kawo wasu musulmi saman ƙasamin gula ne na kiyaya da marwa da kuma sauran wasu jama'a ke da takai da nan daban wanda zai baka sha'awa shi mu da muke da nahiyar Afirka musamman da muke daga Najeriya za ka iske da na ga wani baki wanda ba kan yawa ba daga Afirka ne zo ba sai da cewa akwai kyakkyawar alaƙa da kaunar zaka kan da shi wannan kuma abin wanda mun wanda ya so ta jiha ce musamman a jihohin Najeriya to kafin kashi na ko yaji da mu zamo annai kuma yan uwa masoya na tare da shi da haka nan da ba da ya kafa jama'a cikin ra ba kai a wajen aikin ba har tsawon jin zama da cewa mun da da kuma san abubuwan da ke jirawa yau da kullum ba da mun gina ba da ainihin wariya ba kuma kawo kan shi ba tare da karmi din ne ka abu guda ne kuma mutane mu Allah ya ne fata ba mun da ita ce mu zauna lafiya mu shi da mu tare da mun biya kuma shara sanan dukkan ba ko da shi ke yin shi ba irin da shi ba kuma ban buƙata da irin shi ba haka ita shi da inda da baki ko kuma a da cewa ta na iya haka mun da za su fara kuma da Najeriya ko da kika kaje wanda yake da rashin shi ba yana haka sai da wanda ka fara ko kuma amma saboda kun haka kan wanda da ko kuma halitta sai da kan abu da ba da ma kuma bi ta kun yi da ya ko haka kan ku kuma fata Allah ya ga ma kai da fitar kuma aka yi tsari da ya da mu ga mu da ya da wannan da rabbi mu samu da ya mu san ba maka ko kuma ne ka da jina mu ko ka mutu jin mu ko mu mutu ba a kowa da ba da gidi da zai ba da mutum da ke yi kuma yana da rabbi ya ce ki kun ko da rishi sai dai a dai ka rabbi shi ko da nan da haka ne wanda aikata abin maza saboda son zuciya ko kuma matsayin da ya sai amfani da darasa ne su kada wasu shi ma sai da kamar da ya da abin da ya sa mana sai Allah ya yi sannan cikin kwafi ne ko da cikin kwafi ne aiki wanda akwai alkhairi da yawa da kuma ainihin fara da alkhairi musamman ga wanda ya haɗu da uwansa da gana da juna fiya da dokokin Allah sai a nan yankin ibada
shi ma rabar radu waye
to assalamu alaikum kwano an arewa ande far Simon Emlaro daga Darika Ekwa ina so in dawo hankalin mu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garku shine abinda ke kawo mana cigaba kuma bunƙasa tattalin arziki wannan ƙasa ta musamman yankin na arewa ana tuna a cikin littafi mai tsarki sai su albasihu yayi kowa yawa akan zaman lafiya kuma muhimmancin zaman lafiya cikin littafin zabura bangiri ya nuna muna amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila annabi dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin umar Isra'ila don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiya ga saman arewa abubuwan da farnar rashin zaman lafiya yake kawo ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kuma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato ci ko a cikin mallaci kuma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin dadi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranen mu da ƙauyukan mu da karkara zaka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da
wannan taganniya ta su masu tada kayan baya suke tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Wassalam, sunana kamar yadda na faɗa, Salado Simon daga Kano.
Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafar mata ta Najeriya Super Falcons Florence Omabemi ta ce ta yi mamakin gaske da sunanta bai fito ba a jerin sunayen masu horar da 'yan wasa na Najeriya da aka fitar. Kwantaragin Omabemi ya kai ƙarshe ne bayan da ta jagoranci ƙungiyar ta Najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata a ƙasar Kamaru a shekara ta 2016 da ta gabata, wanda shine karo na 8 da Najeriya take lashe gasar. To sai dai duk da yake sunan Omabemi ya fito a cikin mafifitan masu horar da 'yan wasa mata 10 na duniya da ke takarar lashe gwarzon shekara na hukumar FIFA, amma kuma ba ta cikin jami'an da hukumar ƙwallon Najeriya ta NFF ta baiwa mukamai daban-daban a sunayen da hukumar ta fitar. Omabemi ta ce ta yi mamakin gaske ganin cewa ta sake rubuta buƙatar ci gaba da aikin nata, amma san ba a kula ta ba, duk da yake tana ganin ta taka rawar ganin da ta cancanci ci gaba da aikin nata. Kasar Zambia ta sami shiga gasar cin kofin ƙalubalen ka na ƙasashen Afirka na shekara ta 2018 bayan da ta doke kasar Afirka ta Kudu da ci 2 da nema a wasan su na biyu na neman gurbi a yau Asabar. Kungiyar ta ci Polo Polo ta kasar Zambia ta yi galaba ne akan kasar ta Afirka ta Kudu da ci 4-2 ga baki daya, bayan da wasan su na farko ya karkare a kunnen doki da ci 2-2. To sai dai kasashen Masar da Algeria sun kasa samun gurbi a gasar bayan da suka sha kai daga kasashen Morocco da Libya. Morocco din ta doke Masar ne da ci 3-1 a jiya Juma'a, wanda ya bada jumlar ci 4-2 kenan a wasannin su biyu, yayin da ita ko Libya ta yi kunnen doki da Algeria da ci 1-1 wanda ya bada jumlar ci 3-2 kenan tsakanin su. A kasar Italiya, kungiyar Juventus ta soma fafutukar kare kambinta na kofin gasar Serie A tare da galaba akan Cagliari da ci 3-1 a wasan su na farko na bude sabuwar kakar wasanni ta gasar a yau Asabar. Juventus ta kafa tarihin lashe gasar ta Serie A karo 6 a jere a kakar wasannin da ta shige, to amma ta sha kashi a wasan karshe na gasar zakarun Turai daga Real Madrid da ci 4-1. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gai da Murtala. Masu sauraron mu da wannan neman ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jirasu Alheri Abdu wanda ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfili Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.